الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa da waɗanda za su ji mu su kalle mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna sauraron mu da kallon mu ne kai tsaye daga masallacin mu dake nan Muciya Sabon Garin Zaria jihar Kaduna a Najeriya mai suna Al-Jami'u Salafi masallacin da aka fi sani da masallacin Albani a yanzu daren Asabar daidai da ainihin wato 28 ga watan Rabi'u Tsani Ijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 1 ga watan ainihin wato April shekara ta 2011 a yanzu mun zauna ne domin mu cika alƙawuran da muka yi wa jama'a na cewa in Allah madaukakin sarki ya so a wannan dare na Juma'a in Allah ya so wato daren Asabar zamu musu wa'azi dangane da al'amarin da baturen yau ke kira current affairs wato me ake ciki a yau din da muke nufi ba yau ta Juma'a ko yau ta Asabar ko yau ta Litinin ba ma'ana wanne yanayi ne muke ciki yanzu dangane da tarkatarkar siyasa sannan wacce alƙibla ya kamata al'ummar mu ta musulmi su fuskanta dangane da wannan tarkatarka ta ainihin wato siyasa da ainihin ake ciki ba dan komai ba hakikanin al'amari rudanin siyasa da rudanin ƴan siyasa ya kai matukar da talakawan kasan nan gaba daya a ruda suke ba su san alkiblar da ya kamata ainihin su fuskanta ba ba su san wane ne ya kamata su ainihin marawa baya ba ba su san wane ne ya kamata su amintu da shi a matsayin in ya tsaya da sunan addini ko kabilanci ko yanki ko yare ko wani abu daban da ake kirarin siyasa da shi a wannan zamani wane ne ba zai ba su kunya ba to insha Allah ta'ala wannan wa'azi nawa zan gina shi kamar yadda muka saba a ƙarƙashin ainihin wato alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantacciya dan haka wa'azin zan takaita shi ƙwarai da gaske domin ina son in ba da dama ga manufofin da nake so in tattauna su din insha Allah sannan kamar yadda ka sani albani duk duniya ba yaran kowa bane dan haka wannan wa'azi ba a zo a yi shi dan a goyi bayan kowa ba kowa ne abinda albani ya amince da shi tun da yake a wannan teburi da kake gani akalla yau shekara 20 ana irin waɗannan tattaunawa da karantawa a wannan kujera da wannan lasifika a wannan majalisi wanda tun kafin asa lasifika yau shekara 31 kenan kowa ya san cewa abinda zuciya da aqidar albani ta amince kadai shi yake fadi game da addini ne game da siyasa ce game da rayuwa ce game da tattali ne wannan abin yayi maka dadi ko bai yi maka dadi ba dan haka albani bai san wata kabila da zai goyi bayanta balle wata jam'iyya balle wasu tarin mutane ba domin kamar yadda nake fade din ba yaran kowa bane ni ban ci tuwon kowa na girma ba sai na ubana kuma bana rayuwa a ƙarƙashin inuwar kowace jam'iyya bana rayuwa a ƙarƙashin inuwar kowace kungiya kuma duk duniya ne ba ma'aikacin kowace gwamnati bace dan haka babu wata masarauta duk duniya da nake wa aiki sai masarautar da mamallakin ta yake burbushin al'arshi sarki da daukaka sun tabbata ga Allah dan haka zan fara da ainihin wato wannan wa'azi nawa wanda ainihin insha Allah ta'ala sai tafiya ta yi tafiya tukuna za a ji taken wa'azin sabanin yadda aka saba zan fara da jawo hankalin mutane dangane da amanar da Allah madaukakin sarki ya danka wa duk wanda ya dora shi a matsayin shugabanci ga wani hadisi a cikin littafin Sahihul Bukhari Ababul Jum'ati fil Qura wal Mudun hadisi na 893 a inda al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Bishr ibn Muhammadin قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول wannan hadisi Imam al-Bukhari yayi mishi sharar fage da wasu fatawoyi da tattaunawa dangane da halaccin yin juma'a a ainihin wato wasu alƙaryu da kuma wasu birane bayan da ainihin Ibn Shihab ya gama bayar da wannan fatawa sai ya daure fatawar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya samu shi daga malamin shi mai suna Salim Salim ya ba da labari cewa lallai mahaifin shi Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kulu yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku sai kowa Allah ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi wannan kullu din kulliya ce ma'ana kullu kucciya ce kowa ya bata zai sha duka haka suka ce hadda mangari tafi dandalin wasan yara zaka ji fassarar ta ma'ana duk wanda Allah madaukakin sarki ya danka wata al'umma a hannun shi annabi ne manzo ne limami ne malami ne mai gida ne shugaban kasa ne gwamna ne commissioner ne famsek ne a parastatal din shi kowane ne sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi game da nauyin waɗannan mutane da aka in muka koma cikin alqur'ani sai mu ji Allah yana cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin sai mun tambayi waɗanda aka aika wa da annabawa kuma sai mun tambayi susuwa su manzannin sai an tambaye su jama'a mun ji wannan da kyau ko sai an tambaye al'umma sai an tambayi kuma annabawan da aka aika wa al'umma kun fahimta jama'a to waɗannan nassoshi jama'a suna gargadi ga duk wani wanda yake kwadayi da kwalamar mulki ya shirya ranar da Allah madaukakin sarki zai tattaro su shugaban kasa ne kai mataimakin shugaban kasa ne gwamna ne kai mataimakin gwamna ne limami ne shugaban kungiya ne babban malami ne kai ka shirye ranar da Allah madaukakin sarki zai tarkato ku mala'iku na kada ku yanzu sai ya ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su za a tambaye su kuna akwai magana shine sayyidina ali yake cewa walau anna idza mutna turikna lakana almautu rahata kulli hayyin walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in yace da a ce in mun mutu sai a tafi lahira ai shikenan aka rufe mu ba matsala ba tashin kiyama ba aljanna ba wuta da sai a ce mutuwa ta zama hutu yace amma matsala ita ce in mun mutu an rufe mu to akwai matsala dangane da tambaya a cikin kabari akwai tambaya ranar lahira an aka tashi akwai tambaya ko ina sai an yi maka tambaya sai dai in ka shiga cikin aljanna duk wanda yake ganin cewa abu ne mai sauki kawai dan yana da degree ko masters ko phd ko diploma ko kuma certification ya fito a tsaye da shi takara yana da kuɗi sun tara suna da karti masu sata akwati suna da yadda za a maneuver suna da yadda za a rigging ka shirya tambayoyin da za a yi maka tun daga kabari har ainihin dandalin alkiyama to wannan hadisin abin da yake cewa kowa za a tambaye shi duk wanda ya zan akwai wasu jama'a da Allah madaukakin sarki ya bashi kiyo haka sayyidina Umar
da yake yayi waɗannan nasoshi kyawawan fahimta yace abu duk inda gwamnatin shi take duk inda kwalbati ya ruguje da duk inda gada ta kare aje a gyara ayi dakali a gyara ayi siminti a sa gada yace dan kar a dora wa jaki mangala yazo zai ketara saboda babu gada ya afka ciki ranar kiyama Umar ya shiga uku jaki kenan duk kabilar duniya in aka ambaci jaki kaskantacciyar halitta ce a cikin su amma Umar yana ganin jaki da ya sha matsalar hanya zai iya ja mishi matsalar shiga aljanna ka kewaye sabon garin local government cap ka kewaye titunan Najeriya cap ka gani yaya titunan suke billions nawa aka narkar over the years ina ma'aikatar zirga-zirga ina PTF ina FEMA ina suke ina kudaden da ake narka musu duka mamun tashi yanzu aka tafi Lagos ta binnin gwari ake bi yanzu hanyar binnin gwari ba ta biyuwa ita ta Abuja okay ne da ake bi je kaka gaya take ina kudaden da ake narkawa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyati tunda muke karatu daga shekara ta 2006 har yanzu da muke karatu jama'a har yau ba mu karatu da wutan nefa ba a Zaria yau shekara nawa yau shekara 5 duk inda kaji karatun mu duk wani kaset da kaji duk wani wa'azi da kaji duk wani CD ko DVD da kaji da generator muka dauke shi da generator muka yi aikin duplication din babu wutan nefa saboda ba za ta iya ba da an fara za ta dauke da ta dauke kuma aikin zai lalace kasar 17 da muka yi na ƙarshe a rayuwar mu a masallacin nan da muka yi su da wutan nefa da gayya muka yi su kaje kaje su na karatun muqaddimat tamamul minna ana cikin yi sai wuta ta dauke sai a dawo da ita sai in yi habaici in yi gatse in yi bakar magana duk ta shiga cikin kasar din domin tarihi ya sajjala irin halin da muka samu kanmu a kasar kenan ma'ana ba mu taba samun awa 1 da rabi lafiyayya muna karatu ba dauke wuta ba a wannan masallacin kenan kasar 17 suna nan ina kudi da aka dankara wa hukumar wutar lantarki tsawon shekarun nan ina naira biliyan 11 ko biliyan 16 da tsohon shugaba yar adwa yayi approving mafawa aka dauke aka je aka kasafta aka dibi mutane aka kai su kurkuku bayan wata guda sai gashi an fito da su kuma suwa ne ne suka tafi belin su sarakunan mu masu alfarmawa ne mai martabawa ne mai sandawa ne mai abin nan kaza su suka je suka yi belin su to duk waɗannan za a yi musu tambayoyi a ranar alkiyama kuma su shirya amsawa dan haka ba wai neman shugabancin ba amma ka shirye zaka iya bada jawabin abinda ya shiga da abinda ya fita to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara fassara waɗanda mas'uliyya take akan su mai nauyi sai ya ce al-imamu ra'in shugaba mai kiwo ne wa mas'ulun ar-ra'iyyatihi kuma abin a tambaye shi ne game da abin kiwon shi anan kafin ka fassara shugaba anan da shugaban sallah ko shugaban gida shugabanci ake magana anan na jagorancin al'umma a siyasance domin jagorancin al'umma a siyasance ita ce babbar tutar da ta mamaye ko babban laimar da ta lullube duk wani shugabanci a ƙarƙashin ta da liman da governor da shugaban kungiya da shugaban karamar hukuma da kowa yana ƙarƙashin shugaban ƙasa naka sake yo kasa-kasa dukkan su suna karkashin governor naka sake yo kasa-kasa dukkan su suna karkashin chairman to duk wanda yake shugabancin kasa ko governor ko kuma ya zama minister a ma'aikata ko commissioner a wata ma'aikata ko kuma shine chairman a wata karamar hukuma ko shine sarki a wata masarauta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mas'ulun ar-ra'iyyati za a tambaye shi game da talakawan shi daga cikin talakawan nan hadda jaki hadda doki hadda kare hadda akuya da duk wani abu da ya rayu a ƙarƙashin mulkin ka duk sai ka ba da jawabi wannan shine true accountability and transparency. Accountability na gaskiya kenan, ma'ana a tsaya a yi bincike na gaskiya sai ranar alkiyama. To wannan shugabanci da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake magana cewa wanda yake dauke da shi za a yi mishi tambaya game da jama'ar shi a ranar alkiyama. Zaka zo ka ji wasu abubuwa ne waɗanda matukar shugaba ya kula da su, in Allah ya so ranar alkiyama yana da jawabi da zai faɗi. Amma matukar aka samu cikas akan abu daya, to wuta zai yi daga nan. Dan haka duk sanda kake kwadayin shugabanci, to sai ka saurari waɗannan matsalolin da zamu zo mu ambata. Zaka iya kiyaye su, ko kuma da kai shugabancin a baya ka iya kiyaye wa jama'a su? Sai yace war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Haka nan mai gida ma kiyo yake game da iyalan shi, kuma za a yi mishi tambaya zai yi jawabi dangane da iyalan shi. Ya ka koya musu addini, ya ka tsare musu mutuncin su, yaya rayuwar su take, yaya shiga da ficen su, menene ya shiga gidan, menene ya fita, menene ake kaza mai baki daya. Wannan gabar nayi sharhin ta a wata lecture da muka yi a ainihin jihar Niger a garin Mina, a wata seminar da muka yi. Daga cikin abubuwan da nayo tsokaci a wannan lokaci cewa wannan waya ta hannu da ake kira GSM a yanzu, da matarka take da ita, ko yarka take da ita, ko danka yake da shi, ka san cewa wake bugo musu waya? Ka san cewa wannan irin text ne a cikin box din yarka? Danka ka san da wa yake communicating? Yaya akai yarka ta iya mallakar wannan handset? Ta wace hanya take bi take iya sanya wannan handset kudi? Har yau ba ai blocking din shi ba. Ka kaddara nawa kake bata? Da an kai lokacin da mutum ya zo ya tsaya kofar gidanka yana jiran yarka ta fito, zaka zo kai barazana ka kore shi. Yanzu an wuce wannan, zai hada handset ne koda mai arhana ne naira 2500 ko 10000 kawai sai ya danka mata. Lokacin duk da yake bukata ganin ta kawai shikenan, waya zai yi, text zai yi, haka zai ainihin text din nan ya zo ya wuce ta gabanka, kana nan kofar gida kana jin charbinka, kana fanka ma cewa ba wanda ya isa ya taba mutuncin yarka, ba wanda ya isa kaza. Sai ga ta zo ta wuce da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa da ta wuya duk ta makalkale ko ina. Sai ga yarka kamila ce, mukammila, mu'mina ce, saliha ce. Nan ku an yi appointment ne za ta je hotel mai daki na kaza 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 kaza, kai kana ganin za ta je wurin hadda ne. Jama'a kun fahimta? To sai an yi maka tambaya game da duk waɗannan abubuwan. Ka taɓa zama ka ɗauki jakar ɗanka na makaranta ko jakar ƴarka ta makaranta? Ala ghaflatin minhum, ɗan bai sani ba, ƴar bata sani ba, ka zazzage jakar ka ga me ke ciki? ƴarka tana da laptop, ka san ina ta samu laptop ɗin? Ka taɓa karɓar laptop ɗin ka zaunar da laptop ɗin a wurinka, ka duba email box ɗinta ka ga cewa waye da waye yake corresponding da ita, wake turo mata wasiku, waɗanne irin phonographs, hotuna na video da menene menene, yaya waɗanne iri ne a ciki, me take kallo? Ka taɓa kwace wayar ɗanka, wayar ta kwana hudu a hannunka ko uku? In an bugo waya ka san wake magana da shi, akan me, wake turo eka text, waɗanne irin abubuwa? Anta mas'ulun an hadhihi ar-ra'iyya. Amana ce Allah madaukakin sarki ya baka, kuma sai ya tambaye ka. Haka nan annabin tsira sallallahu alaihi wa sallama yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Haka nan matar aure ma a gidan mijinta kiwo aka bata, wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, kuma za a bincike ta, za a tambaye ta game da kiwon da aka bata. Amana aka bata. Ku samu lecture da muka yi ba da jima wannan ba a garin Gusau ta jihar Zamfara, wadda sai da muka yi sharhi dangane da yaya siffofin mace ta gari yake. Fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiza Allah. Allah yace mata na gari, mace ta gari ita ce qanitatu, mai ibada tukuru, tana kula da sallar farilla, tana kula da nafila, tana kula da azumin farilla, tana kula da nafila, tana da gaskiya, tana da amana, tana da kula da kaza, tana da kula da kaza. Qanitatu, game da haƙƙin Allah ba ta wasa. Wannan darajar da Hafsa ta samu kenan, wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya sake ta ta kama hanya ta tafi gidansu sai malaika jibril ya zo ya ce mishi ka dawo da ita Allah ya ce ka dawo da ita kai hakuri da ita fa innaha sawwamatun qawwamatu tana yawan azumi tana yawan kiyamul layli ta ci albarkacin biyayya Allah Hafsa saliha ce qanita hafiza bima hafiza Allah wannan hadisi sahihi ne Abu Dauda ya rawaito shi shin ke kina daga cikin matan da za a saka ki cikin qanitatun masu ibada tukuru hafizatun bima hafiza Allah amanar da Allah madaukakin sarki ya baki game da mijinki yaya kike game da ita dukiyar mijinki ƴaƴan mijinki mutuncin mijinki alfarman mijinki darajar surikanki darajar ƴan uwan mijinki waɗannan duk suna daga cikin siffofin da mace za ta kiyaye ta samu sassaucin tambaya a ranar alkiyama amma in kika yi sakaci game da waɗannan abubuwa akwai matsala akan ki yake baiwar Allah sannan sai ya ce wal khadim ra'in fi mali sayyidi haka nan yaron da ubangidan shi ya dora shi akan wata dukiya shi ma wannan yaro wa mas'ulun ar-ra'iyati kiwo aka bashi amana aka bashi kuma za a yi mai tambaya dangane da wannan amana qala mai riwaya yace wa hasibtu an qad qala ina tsammanin ma yace war rajulu ra'in fi mali abihi haka da da uban shi ya dauko shi ya dora shi akan dukiyar uban shi ma amana aka bashi kai ya dauka cewa tunda dukiyar uban shi ce bari ya sama da fadi yadda yake so ai yana da haƙi a ciki ya manta dukiyar ba ta shi bace in ya ce yana da haƙi ya manta akwai wasu ƴaƴan masu haƙi a kai dan haka jiddan da uban shi ya amince da shi ya aza shi akan wata dukiya dole ne ya kula da wannan dukiya ya kula da wannan amana ba dan komai ba wa mas'ulun ar-ra'iyati ranan lahira sai an mai tambaya game da wannan dukiya ta mahaifin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sake maimaita maganar dan ya karfafe ta da kyau yace wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati dan haka dukkanin ku jama'a kiwo aka ba ku kuma dukkaninku sai an yi muku tambaya dangane da kiwa hadisi ya zo sahihi a cikin littafin al-jami'u tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace baki hanci kunne ido farji azzakari hannaye waɗannan gabobi in gari ya waye baki ɗaya sai su tattaru sai su samu ɗaya daga cikin su sai zama spokesperson sai yayi magana a madadin su yace wa ainihin harshe yace wa baki to bakin mu daya fa gaba dayan mu amana aka danka a hannunka dan haka idda kai da mu nan zamu dan haka kaji tsoron Allah game da mu gabobi abinda suke cewa baki kenan domin bahaushe yace baki shike yanka wuya shi zai fadi kaza shi zai ce kaza shi zai ja kaza shi zai ja kaza kaga kenan koda zaka ce kai saurayi ne kuma kai babanka ya mutu ma ba wata dukiya ko babanka talaka ne ko kai ma'ana kana kokarin ka kauce wa wannan hadisi na Abdullahi dan Umar cewa kai ba za ka shiga tambaya ba sai aka ce kai ciwo ai an baka hannu da kafa ai kana da ido kana da azzakari ai kana da baki ai kana da kafa ai kana da kaza duk waɗannan abubuwan gaba daya za a yi maka tambaya game da su a ranar alkiyama kun ga aikin bai kare akan kowa ba ko to jama'a waɗannan siffofi baki ɗayan su malamai suka ce duk in aka kai aka komo a duba na farko din nan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi shi yafi kowanne muhimmanci shine wanne shine shugaba shugaba yafi kowanne muhimmancin shugabanci domin shugaban ƙasa ko gwamna ko sarkin musulmi ko mai martaba ko mai alfarma ko mai karama ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa ko wane ne shugabancin da yake dauke da shi ya mamaye shugabancin mai gida ya mamaye shugabancin mata aure ya mamaye shugabancin yaro da ke kula da shago dan haka mas'alar ta fi karfi a kan shi to malamai suka ce dole ne duk shugaba kafin a kira shi adilin shugaba sai ya kiyaye wa mutane abubuwa guda biyar zuwa shida abu na farko addini sai ya kiyaye wa mutane addininsu ina ma'ana addini ya sa ido ya ga wannan irin addini mutane suke yi dan haka a musulunci babu secularism babu secular system babu state of secularism, babu secular state, a ce ba ruwan gwamnati da addini, wannan fito na fito ne da Allah. Duk gwamnatin da tace ba ruwanta da addini, wannan gwamnatin ko ta musulmi ce ta yanke alakar ta da Allah, domin alaka kwaya ɗaya ce tsakanin bayi ko halittu da Ubangiji, shine addini. Duk sanda kace ba ruwanka da addini, to ka datse wannan igiyar. Saboda haka ka tobara ta farko shine a samu hukumomi su ce ba ruwansu da addini. To amma kuma abin mamaki, da zaran an taho lokaci irin wannan, musamman a yanayi irin wannan na siyasa, dan ba a taba siyasa irin siyasar bana a tarihin Najeriya ba, tun daga jamhuriya ta farko har ta biyu ba a taba yi ba siyasar da ta fito karara, addini ce zalla, yanki ne zalla, kabilanci ne zalla ake yi, sai wanda ya fandare daga cikin dangi, ba wanda ya fandare daga cikin dangi ba. Duk inda ka samu kowa ya san gidan uban shi, dama haka babban dan siyasa ya fadi, haka ne ko ba haka ba? To duk wanda ya fandare daga cikin dangi shikenan, sai ganshi ya kwana a daji. Dan haka a irin wannan lokacin jama'a sun ce ba ruwansu da addini, amma kuma sai kaga waɗancan sun yi cucu, waɗannan sun taho masallaci. To yanzu sun zo ne addinin da ba ruwansu da shi kuma suke so yayi ruwa da su. Sannan wani babban ɗan siyasa, duk jaridun Najeriya suka ɗauko rahoton shi, ya je coci yana cewa to shi fa ya dogara da su ne dangane da ƙuri'a, in ba ƙuri'ar su fa babu shi, ba zai tazarce ba, ba zai je ba, ba zai kaza ba, ba zai kaza. Kuma abin takaici jama'a, waɗannan kalmomin da ake faɗi, mu kaɗai ne ba mu da wayo a kansu, mu kaɗai ne in mun faɗe su da gaske muke. In ka ji musulmi ya ce ba ruwan shi da addini saboda giyar mulki ta buga shi, da gaske yake ba ruwan shi da addini. Su waɗancan ko sun ce ba ruwansu da addini, wallahi ƙarya ne. Mun ga wani irin yanayi a jihar Adamawa yau shekara 6 ko 7 da ta gabata. Mataimakin shugaban ƙasa ya fito daga yankin, yana kyamar a danganta shi ga addini, har ya fito dukkan kafafen yaɗa labarai ya ce a daina ce mishi alhaji. Amma sai kuma ga shi ɗin nan a wannan halin ya ɗauko wani ɗan tsakon Kirista busasshe ya saka shi ya zama gwamna. Shi kuma wannan sai da ya zama coci ko ta ƙasa ce sai da aka rushe ta a jihar Adamawa, aka yi mata ta siminti. Yana ta gina mutanen shi, yana ta gina addinansu. Shi kuma can na kololuwa ya ce ba ruwan shi da addini. Don haka in ka ji wannan kalmar daga bakin wawayenmu take fitowa, kuma su yi aiki da ita, su can ba sa yarda su faɗa. In kuma sun faɗa, abin da su iya nufi ba ruwansu da addinin musulunci. Don a daidai lokacin da yake faɗi za ka ga cross a wuyan shi. A daidai lokacin da yake faɗi, in aka ce za a yi addu'a, sai ga ya cire hula ya rufe ido. Amma mun aka ce za a yi addu'a namu, kunya yake koda ya ɗaga hannu, kunya yake koda ya bayyana da wata siffa cewa wannan addu'ar irin taso ake yi. To bana an shiga wani hali wanda yake dole ne kowa ya bayyana ina yake, in ba haka ba munafincin mutum ya bayyana. Ina fata an gane. To dole ne mai mulki ya kula wa mutane game da addininsu, waɗanne irin aƙidoji ake yaɗawa, waɗanne irin malamai ne suke wa'azi, menene suke karantarwa, waɗanne irin darajoji ake faɗi da suka dace ga Allah, waɗanne iri ne ake faɗi da basu dace ga Allah ba. Dole ne mai mulki ya sa ido game da wannan. Haƙƙi na farko kenan da zai kularwa mutane. Domin Allah maɗaukakin sarki cewa yake wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Allah bai umarci mutane su yi komai ba sai su yi addini, su tsarkake addinin ga Allah. Don haka addinu ra'sul mali fastamsik bihi, addini shine babban jali, kai riko da shi. To dole ne mai mulki ya kula wa mutane game da addini. To abinda muke cewa, waɗannan mutane da suka zo suna lallashin mu yanzu, suna cewa a yi haƙuri za su gyara, wai su kullum a cikin banbaki suke over the years, tsawon shekarun nan? Ka je ka saurari jawabinsa Abubakar ta fawa ɓalewa. The Golden Voice of Africa. A lokacin da ya fito takara yan alƙawuran da yayi yan kadan ne amma masu nauyi ne yace zamu muku kaza zamu muku kaza zamu muku kaza in kun zabe mu sai tattara takaddun shi sai bagurin jawabin shi ma na mulkin karban mulkin kai duka minti biyar ne yan siyasa na gaskiya ba surutu suke da yawa ba aiki ne yake fassara maganganun su na fata an gane 7 point agenda, 11 point agenda, 17 point agenda, 70% agenda, duba ita bace agenda nawa kaje a tarihin Sardauna. Amma ka kewaya duk arewacin kasar nan da Sardauna ya zama shugabanta, sai da ta ga wani haske na cikin abin da Sardauna ya na ilimi. Nan an yi musu jami'a, can an yi musu College of Agri, can an yi musu College of kaza, can an yi musu School of kaza, can an yi musu kaza, can an yi kaza. Duka a shekara nawa Sardauna ya wannan aikin. Saboda haka abu na farko a kula da mutane da addinin su. Shin daga shekara 10 zuwa yanzu a nan karamar hukumar Sabon Gari da nan jihar Kaduna da kuma ƙasa baki ɗaya wacce hukuma ce aka kafa ta wadda ta tsaya ta gwagwarmaya game da gyarawa mutane addinin su babu mu ƴan Sabon Gari ne mu ƴan jihar Kaduna ne mu ƴan Najeriya ne babu wata hukuma wadda ta tsare wa mutane mutuncin addinin musulunci sai yanzu ne an tsaya takara za a bi ku malaman islamiya saboda ku ne wawaye wai ana kawo muku kawaidi da ahalari nawa-nawa ne kawaidi da ahalari naira 30-30 ne sai a kawo muku katan guda ko katan goma ana shigar da su gidan malamin islamiya an sa kamera ana daukar hoto yana cewa gashi nan kudade ne ko kuma katan din sukari ne aka kawo malam nan ko kawaidi ne da ahalari duka-dukan an hada su biyu naira 50 ne wannan naira 20 wannan naira 30 me yasa da ba a kawo muku ba sannan ya za a yi malaman islamiya ku zama so foolish ku zama wautar ku ta yi yawa wai har a ce wai wani dan takara ya zo ya same ku a islamiya wai yanzu ne za a dauki lambar waya a baku waya ce wai inda matsala wai ku bugo mana waya yanzu sai a ce a ba matsala sai an gama zabe za mu buga muku an gama zabe me yasa ba ku iya faɗin magana me yasa ba ku iya zama maza sai ka zama kai ne malamin islamiya ka zauna ka takwarkwashe haka kawai wani wawa yazo yana hayaniyar banza a gabanka ka fi shi fasaha ka fi shi albarka baiwar da Allah ya yi maka ya fita shi domin a cikin hadisin Usman da yazo Bukhari da Muslim annabi cewa ya khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda duke karantar da alqur'ani ya koyi qur'ani yake karantawa ya fi kowa ya fi gwamna ya fi minista ya fi director ya fi shugaban kasa ya fi mai martaba sarki ya fi sarkin musulmi ya fi kowa sai dai in waɗannan su ma sun koyi qur'ani suna karantarwa amma matukar ba su koya suna karantarwa ba mai karantar da alqur'ani ya fi su daraja duniya da lahira wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma za ku zauna su mai da ku wawaye dan me za su mai da ku wawaye idan har sun zo wurin ku me yasa ba za ku tsaya ku yi magana da su maganganun da za su dafa musu kwakwalwa ba ba kwa ganin bane yan siyasa sun ji tsoron zuwa wurin mu mun ce kofa a bude take duk wanda zai zo ya zo amma fa ga sharuɗa a wai su abin da suka dauka wai kawai za su je su samu wawayen nan ne kawai su fada musu maganganun da za su fadi kawai shikenan a dan kawo 20,000 a aje Allah ya tsine 20,000 din da za a baka a wulakanta ka albarka me aka yake 20,000 me zakai da 200,000 me zakai da 2,000,000 me zakai da 20,000,000 akan yancin ka a ce jama'a lokaci yayi wanda za ku tsaya yanzu ku kwatawa kanku yanci amma an mai da ku wawaye waɗannan sakonni ne muke isarwa tun daga malaman islamiya da malaman masallaci masu karantarwa da asuba da masu yi tsakanin magariba da isha ku je ku faɗakar da mutane kuma ku wayar da kansu kan magiya waye babu sauran a ce wai sai yanzu ne wai ƴan takara wai za su fara bin ku wai suna ba ku wai lambar waya a ce komai dare ala gafarta malan ka bugo wai kai kuma sai kai ta tsima ai ma kun ga har sun bani lambar wayar su nawa suka baka ka rinka zuba credit jama'a kun fahimci wannan yanzu wannan tsakani da Allah ba rena hankalin mutane bane Allah madaukakin sarki kiyaye to addini shine abu na farko da za a kiyaye wa mutane tunda ake a Najeriya ba a taba samun sanda addini ya rikice fiye daga shekara 10 zuwa bana dinnan ba addini ya rikice ya lalace saboda ba ruwan kowa addini ba shi da custodian ba shi da wani wanda ke kula da shi kowa ya faɗi abin da ya so ya aikata abin da ya so kuma ba abin da zai same shi saboda kawai wasu mutane ne waɗanda yake ba su da manufa aka murda mulki kawai aka dasa su akai kuma malamai an bi duk an shafe bakunan su gaba ɗaya ba wanda zai iya fitowa wasu ma sai suka fito da salon wai ai an hana ai magana akan masu mulki mai mulki na zalunci an hana ai magana akan shi kaje malamin da ya koya maka manhajin salafiyanci kace ya sake reviewin karatun shi da wanda ya biya maka bai iya ba yo me yasa aka daura sai Imam Malik Imam Malik duka akai mai sai da hannun shi ya kage har baya iya dora hannun shi a kirji da aka tambaye shi yace darabanil khalifa ya karantar da qawaidi ne sarki yadda kai kofar lan alwala ya yi magana ne game da masu mulki sun yi zalunci Ibn Taymiyyah daurin da ya sha dauri ne akan kawai ya fassara qul huwallahu ya ce Allah a sama yake akan wannan ne kawai ya sha ya dauru ya yi magana dangane da masu mulki idan har malamai ba su yi magana game da zaluncin masu mulki ba wane ne zai yi magana dangane da zaluncin masu mulki musamman waɗannan masu mulkin da zaka nemi appointment so 100 baka samu ba an ce je ka kai musu nasiha kuma matukar yau ka je kai nasihar abinda za a dauka yunwa ce ta kawo shi ku ba shi 100 shi kun ya ga 100 gaba ɗaya rikicewa zai ya fada toilet yana tunanin cewa ita ce hanya fita saboda bai taba ganin 100 ba gaba ɗaya sai zari yana fita sai ga yana dariya ku je ku tambayi yadda yari mai rinka musu azamfara in ya ba malamai kuɗi sai shiga suna ta fada sai fita yana dariya shi da commissionerin shi sai ga su can suna ta fada sai ga su can sun hada kai izala da dariƙa suna bin juna sallah yace saboda na mika musu kuɗi sun mai da ku ƴan oda ba ku da dabara ba ku da hikima ba ku da wayewar kai ba za ku zama kuna tsaye da kanku ba yo ba dole ƙasa ta lalace ba in ya zama malamai sun rikice sun kasa sanin alƙibla Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka dole ne mai mulki ya kula da mutane addini sannan annafs rayuka duk mai mulki dole ya tsare wa mutane rayuka yanzu jama'a muna zaune din nan ƴan bindiga daɗi na iya shigowa duk su harbe mu saboda me babu security we live in a state of insecurity we are insecure we are not secure babu tsaro babu aminci kana cikin gidanka a tsorace kake kofa a bude kana tsoro ka rufe kofa ka sa ki ka datse ka sa mabudin a aljihunka amma hantarka na makyarkyata ya akai kana tafi akan hanya kana tsorace bibi karamar kasa ce irin Niger gata nan da daddare ake kama hanya ana tafiya biliyoyin dukiyoyin Najeriya ta Niger suke shigowa su shiga su shigo lafiya lau tun daga motoci har shaddoji tun daga takalma har suturu ta Niger suke shigowa amma suna cikin amincin da babu anan karamar kasa ce wadda duka-dukanta bata wuce wata jihar ba a kasar nan amma suna cikin amincin da bamu cikin shi jama'a kun fahimci wannan da kyau sannan a kama ƴan fashi da makami ka je ka ga an yi bailin su a je kotu a zaunar da ɗan fashi da makami ko ɓarawo da ɗan banga akan kujera ɗaya ƙarshe a sake shi ɗan fashin yana gargaɗin ɗan bangan ai za mu haɗu ne ba dai ƙarshenta kenan ba an zo nan kaga an sallame mu jama'a kun fahimci wannan da kyau a da an kaji an yi kuwa barawo sai ka fito Abuja ka kai dauki yanzu kaji makocin ka yayi ihun barawo sai ka ƙara duba kofar ka ta rufu da kyau a Niger Delta a garin Port Harcourt jama'a da loudspeaker ɗin fashi suke fashi za su zo su kafa loudspeaker a tsakiya a guwa karfe 2 na dare sai su ce kowa ya bude gidan shi ya bude kofa ya fito da abin da yake da shi ya zauna ya jira mu sai ka tashi ka bude kofa da kai da matarka sai ku aje kudi akan tebur ku zauna kuna salati in kristoci ne kuna haleluya duk ku gama rintsarin tsan gidan ku su shigo domin wanda di ya sake sai an yi wahala kare kofa an shigo to a bakin ran shi bayan kudin shi a Port Harcourt a Niger Delta yanzu an Niger Delta sun bazo Abuja karfe 7 na magariba suke kwace mota kwace motar ka ai maka tsirara a bakka sun tir dan haka san da za su sake ka ta kanka kake ma ka samu ka buya duk inda kai sai mutane su ganka mahaukaci ne dan haka sai kai awa 3 baka fara kuwa amma ka ji kana ihu sai a ce ga wani sabon kamucin ba haka bane tsirara za a hadu da kai a kwace motar ka a cire wandanka a cire rigarka a cire dan dress dinka a bakka tinki in kai ihu barawo da an kalle ka a ce kaga wani sabon kamucin abin da yake faruwa yanzu a cikin Abuja abin da yake faruwa ke a cikin Abuja ko kwana 7 ba kai yau kwana 4 na je ne wani jaji a gidan shi an yi mai haka karfe 7 ya fito zai yi rakiya karfe 7 na magariba jama'a inda ya zama babu aminci game da rayukan mutane rashin amincin ya kai har masu mulki yau ne yake da hannu dangane da kifewar jiragen sama da yawa dan tsafi tsakani da Allah a fito muku da rahoto na gaskiya game da hadarin jiragen saman da aka yi ta yi shekaru 3 da suka wuce a fito muku da menene dalili a faɗi dalilai na gaskiya har yau ba a faɗi dalilan hadurran jirgin sama ba jirgin sama ko duk inda ya hadari jama'a sai an gano dalilan gaskiya na hadarin shi kuma dalilan duk in ka samu wani kwararren masani cikakken mechanical engineer abinda zai ce maka 99.9% na hadarin jirgin sama shine human error ne ganganci ne daga dan adam da gangan aka rinka barar da mutanen dan ai tsafi da rayukansu ai tsafi da jininsu a nan kasar mu dan haka ba wanda ya fito da rahoton gaskiya me ya faru ya ba a ce jirgi daga dagawa ya kama da wuta nan take kowa ya kone a ciki babu aminci sannan gidajen yankan kai duk wata karamar hukuma da ka sani yau a Najeriya akwai gidan yankan kai in ba haka ba akwai inda ake tarawa ma'ana tashar da za a tattara waɗanda aka sata a kai su mayanka ta kusa yanzu da zabe ya kusanto kowa ya san al'amari yayi kamarin da hatta gidajen radio sai da suka fito karara suka rinka kawo irin rahotannin abubuwan da aka rinka yi musamman a jihar Jigawa yan siyasa gashi nan sun sa ana tafatar yara duk wanda ya bace yanzu kar ma ku kai filin cigiya da batarwa ku fara ainihin addu'a kawai Allah ya nufi fito da shi ya fito da shi amma yana can za a yi tsafi da shi saboda za a ce wane in fa kana son tazarci ba zai yiwu ba sai ka sha ainihin jinin kokunan mutane da gwargwadon shekarun da kake so ka yi kowace shekara ɗaya tana da kwana 360 to sai ka sha jinin mutanen da suka kai 360 so hudu mutane nawa za a kashe sannan lokacin da wannan mutum guda kenan wancan ma haka yake so wancan ma haka yake so to da ka babu aminci muna kanana a garin nan a Club Street ko a menene wajen Independence Road wajen Lion Cinema a Rex Cinema aka kama babban gidan yankan kai ga sa hannu da hotunan manya-manyan gari nan amma haka aka danna magana ta tafi sannan yanzu ku je ku binciki anguwanni ire-iren waɗannan anguwanni da ake cewa layout quarters GRA da sauransu akwai gidajen da ba a bude su sai karfe 3 na dare karfe 4 da rabi zuwa karfe 5 shikenan sai ka ji motoci na fitowa an tashi daga taro akwai bakaken motocin da ba a ganin me ke cikin su su suke shiga su suke fita da wa suke shiga da wa suke fita duk waɗannan na daga cikin haƙƙin gwamnati ta kiyayewa mutane rayukansu sannan sai annasal annasal anan ko al'ir abin da ya shafi mutuncin mutane mutuncin mutane ko kuma salsalar mutane abin da ke da alaka da lafiyarsu abin da zai tsare musu nasabarsu a hana zinace zinace waɗanda ta hanyar haka za a samu ƴaƴan banza ƴan ta gaban Fatiha bastard of the nation ƴan iska waɗanda ba su da uba waɗanda za su waye gari ba sa jin maganar kowa lallai sai an tsare nasal sai an tsare yaya ne ake shiga da fice dangane da aure da auratarwa yaya wance da aka sake ta ya tabbata ta gama idda ta gama takaba da mijinta ya rasu wannan ya da za a daura mata aure ba ta yawan banza ba ta da ciki balle ta kai dan wani ga wasu al'umma da ba nasu ba dole sai an tsare wa mutane wannan sannan al'ird mutunci dole ne hukuma ta tsare wa mutane mutuncinsu dan hukuma da ba ta tsare wa mutane mutuncinsu ƴan iska za su waye gari su yi abin da suke so yanzu kowaye kai limami ne kai ko dagaci ko hakimi dattijan anguwa ne kowane iri ne kai baka wuce ƴan iskan anguwa su yi maka dariya ba baka wuce su ci mutuncinka ba a nan anguwan nan tsakanin muciya da cikaji aka samu ƴan iskan yaran da sai 11 na rana na dare ta yi za su je su kwankwasa maka kofa su ce ka fito da ƴarka wance da suka sani ka ba su sai bayan sun yi mata ciki wata 5 wata 6 sai su dawo ma da ita a daidai irin wannan lokaci na tsakar dare sai ga amanar da suka karba nan sun kawo maka sun dawo maka da ita sun yi kace kace da ciki an san su a cikin anguwannin nan amma ba yadda aka iya da su a nan babban titin muciya yara suke samun dan karamin babur su cire salansa shi su sheko tun daga farkon titi har ƙarshe su doke duk wanda za su doke an rasa yadda za a yi da su iya abin da za a iya musu wai sai dai a yi kabarin mai tatsine in sun yi tsalle su fadi amma babu wata hukuma da za ta iya tsawatar musu amma wai waɗannan hukumomin ne da mun sanar za mu sallar juma'a karfe 9 a nan shikenan sai a ce wai za a yi tashin duniya sallar juma'a karfe 9 shine abin da na gaya wani jami'in ƴan sanda wata ran da ya min waya nace sallah tana da mai gida ne a Najeriya addinin musulunci the religion of Islam has no custodian in the country addinin ba shi da mai gida sai an zo za a yi kaza sannan ku ce kaza ina ruwanku kun ce ba ruwanku da addini she na gaya wani nace yanzu idan mutum ya daina sallah akwai wata hukuma ne da aka tattala a ƙasar za ta tsawatar mishi to in yace zai sallah karfe 9 har gata nake yi ta gine-gine ina kammala gine-ginen makaranta na da limanci ni ne limamin masallaci gaba ɗayan sallar karfe 9 za a maida ita ya rage in kana da iko ka rubuta saman 7 cewa ka a karba iya inda za ka yi kenan amma a hukumance ba shegen da ya gina mana masallacin nan duk duniya masallacinmu ne namu ne waye gina mana ba gwamnati ta gina mana ba ko fenti da ake bayarwa masallatai mu ba ma karba fentin banza in zinare ake narka a shafa a masallaci muna da kudin da za mu shafa a masallacinmu amma haramun ne in ba haka ba wallahi sai mun shafa za a ciyo janareta a kamana ne miskinan masallata ne mu da wani matsiyaci zai sai janareta ya kama janareta 28,000 akan haka za a yi determinin ƙuri'ar kuwa za ku jefawa so da haka ya kamata ku tsaya ku fahimta ba abin da ya hada su da harka addini ko harka kura da lafiyar ku ko rayuwar ku ko mutuncin ku ko ƴancin ku ko komai na ku ƴan fashi za su shigo cikin gidanka si maka dukan tsiya a gaban matarka sai ka galabai ta tsaf kana kwance kana nishi sai ga wani sargame man kato ya danna matarka a gabanka yana zina da ita tana ihu ba abin da baka ce dan kana cewa za a dana maka bindiga a kunnanka a fasa kwakwalwarka ka gaya min wannan shine cin mutunci na ƙarshe da za a yi wa duk da namiji a ƙasar nan a nan arewacin nan ƴan fashi suka shigo suka dafe da sai yayi zina da uwar shi kawai abinda suka zo kenan sai yayi zina da uwar shi wannan cin mutunci ya wuce wannan babu tsaro amma billions nawa ake kashewa a tsaro duk in kaga ƴan sanda suna barazana operation yaki ne operation flush out duk barazana su anan cikin gari ce fita dogarawa kace ranka ya dade ga ƴan fashi can da ƙyar nasha kace musu su je su karasa ba an ce operation yaki ba su je su yakin a can amma sai sun shigo nan ne suke wa talakawa muzurai muzuran ba shi da amfani ga inda zaka je can kai kuma in kai namiji ne jefar da bindigar mana in ka shigo cikin garin ba ga ƙartinan suna zaune suna shan rake ba to jefar da bindigar kana dauke da bindigawa na bai da bindiga dan kai mazurai ba kai mazurai ba kai ba namiji bane jefar da bindigar ga inda za a bada tsaro can ƴan fashi sun dade hanya suna kashe mutane suna wulakanta mutane ƴan fashi suna bi gida gida suna fashi da ka buga musu waya sai su ce ba su da kayan aiki ba su da kayan aiki amma ya za a yi da ranar su cika cikin gari suna takurawa mai boss yana sabon gari muciya ci kaji daurawa tsamiyar kunu yana neman ya samu yadda zai samu abin da zai rufe asiri operation yaki su kama shi su yi mai dukan tsiya wannan ne security driver boss is he ever a threat to the security of the nation never driver dan ta'adda ne ya fito neman abinci ne ga ƴan ta'adda can in ku da gaske ne tsaron ne dan haka waɗannan jami'an tsaro da suka cika cikin gari ba a da buƙatar su don waɗannan ƙananan ƴan iska ƴan cikin gari dogaran dagacin ango kuma sun ishe su ba a buƙatar sai operation kamata yayin su tafi daji su tsaya in aka ce patrol team ne su kuma su rinka kai da komowa suna zarya amma sai ka zo wucewa da motar ka wai sai a ce wai gilashin ka ya fashe yo gilashin ka da ya fashe kwalbar idan mahaifiyar ka ce ya fashe balle ka ce ba ta gani daidai ko kun fahimta jama'a ba wannan ne ake bukata ba abinda ake bukata ku samarwa da mutane yanci a daidai lokacin da aka fara demokuraɗiyyar nan jama'a galibin ƴan kasuwar da ke kasuwanci tsakanin Bauchi da Kano sai da jalinsu ya kare wannan rahoton a Radio Najeriya Kaduna muka ji su saboda fashi da makami yayi yawa a wannan tsurkuki za su tare ku su tatike ku wanda duk aka gani da draft wato ya kai kudin banki zai je Kano ya karba sai su sa bindiga su harbe shi yaya nawa aka mayar marayu jama'a kun fahimci wannan da kyau to gaskiyar lamari abinda muke gaya muku jama'a hukuma ba za ta zama hukuma ta gaske ba sai ta kiyaye mutane waɗannan sannan almalu dukiya ka tafi kasashe da ake kasashe na gaskiyar demokuraɗiyyar irin America da Ingila ba wata ma'aikata da za ka ga mai gadi ba inda za ka ga bogula yanzu dubi abin kunya wai nan masallaci ne ɗakin Allah amma an yi mai bogula ma'ana har ɗakin Allah za a shigo a yi wa Allah sata saboda babu security ka tafi America ka ga gida nawa za ka gani da window nawa da bogula ma'aikata nawa za ka gani da mai gadi ba mai gadi sai get man da rana in ka zo ya bude maka kofa in ka shiga ya rufe in an tashi an rufe an sa kwado kowa sai ya tafi ba inda za ka ga mai gadi a America waya ya tsuguna waya na gadin wata makaranta ko wata hukuma ko wata railway ko wata NTC ta baku babu mai gadi saboda mai an samar da kyakkyawan tsaro ne ga dukkan kasar amma yanzu sai kowa ya dauka wa kanshi mai gadi a gidan shi sannan mutanen anguwa sai sun hadu sun samar da ƴan banga me yasa ina jami'an tsaro ina kudaden da ake kashewa sannan a hirkai kuskure kaje kace ka ji labarin za a yi fashi da makami sai ƴan fashi da makamin sun zo sun danne ka sun yanka ka domin waɗannan da kaje ka gayawa a cikin su akwai wakilan ƴan fashi za su koma su ce wani ne ya kawo labari game da ku saboda haka kowane talaka yanzu ɗarɗar yake in ya ga ana wata rashin gaskiya sai ya kauce in an ce kai rahoto yace ba ruwan shi to dan ya kai rahoto bai san me zai je dawo ba sannan sai al'aqal dole ne duk hukuma ta kiyaye mutane hankulansu shaye shaye ganye da duk wani abu da zai birkita kwakwalan mutane dole ne a kula da su jama'a waɗannan abubuwan da muka faɗi guda biyar ko guda shida tsakani da Allah hukumomi da gwamnatocin da muka zaba ko aka zaba mana muka zaba ko aka dora mana muka zaba ko aka kakaba mana su daga shekara 10 zuwa yanzu sun kular mana da waɗannan abubuwa to ba su dace a sake zaban su ba canji muke bukata kawai dan haka maganar a fara cewa ma zaben kafiri ko ba zaben kafiri ba asalin wannan ajandar ma ba a kai gare ta ba yanzu ana magana akan ajandar tukuna abinda suka ce za su yi tukuna sun cika dan haka ba su cancanta su sake komawa ba to wannan ya ishe mu shi yasa maganar wani za a zabe shi ba za a zabe shi ba a'a an gaji da ku ne yanzu kawai canji ake bukata canji ake bukata wannan na ɗaya daga cikin matashiyar sakonnin mu canji muke bukata kuma yanzu kamar yadda Abubakar Ladan ya faɗi yau kusan shekara 40 yace jiniyar yanci yau ta koka a kudancin nan yau na Afrika to jiniyar yanci yau ta koka a Najeriya lallai ne yanzu yanci ake bukata domin canjin nan ya faru a kasar Tunisia me ya ja wannan canjin a kasar Tunisia adalci ne yawa da jin dadi amma shugaban cewa yake shi jikan annabi ne Zainul Abidin ibn Ali cewa yake shi sharifi ne jikan manzon Allah amma da ya zalunci an kawar da shi ko ba a kawar da shi ba to balle wanda ba jikan uban kowa ba ko kun fahimta jama'a jikan manzon Allah ne a Tunisia Zainul Abidin kuma babu shakka sharifi ne jinin manzon Allah ne jikan manzon Allah ne amma zalunci yayi ya kakaba wa mutane dokokin da ba su daidai da na hankali ba balle na addini kuma menene ya kawo karyewar zaluncin zaluncin ya kai matuƙa matuƙar da ta kai me yalan bella ne yana gungurawa a kura ta nan yake samun abinci amma aka zo aka kifar da yalan bellan aka zuba a kwata shi yalan bellan bashi ya ciyo zai je ya siyar abin da ya samu ya dora riba ya je ya ci da iyalan shi an je an kifar a kwata saboda zaluncin hukumomi shine ga da wace fuska zai kalli mai bashin in ya shiga gidan shi da wace fuska zai kalli matan shi shine barbadawa kanshi fetur ya kona kanshi abin da ya ba daidai bane ya addini amma ka sani da cewa ya ga wata mafita ce ta rage zalunci ya gama kaiwa zalunci dan haka yaga cewa bari ya hallaka kanshi daga haka ne jama'ar kasar kowa ya fusata yau shekara 4 muna gaban Ka'aba da wani mutumin kasar ina magana akan zaluncin da ake a kasar sai yake don girman Allah ya rufa mishi asiri nace muna nan Ka'aba ba ka cikin aminci yace wallahi ba ni cikin aminci kaga wannan magana da muke ina iya dira filin jirgin saman kasar mu ana zuwa a kama ni a ce ranar kaza ga watan kaza ka hadu da wani bakar fata dan Najeriya kai hira kaza nace mala'iku ne ke binka yace don Allah ka rufa mun asiri an gama firgita su gaba daya wallahi a gaban Ka'aba cikin watan azumi ana dabda za a sharuwa wani malami tuwaijiri ya gama tafsiri muna hira zalunci a kasar Tunisia ya kai ga yau aure in zaka yi sai ka gaya wa matarka in ta yarda to in ba haka ba sai ta kai ka kotu amma kuma an yarda tunda an takura ka akan mace daya ta aure to a waje kuma ƴan matan ka ko guda nawa ne shikenan dan haka aka samu wani kwallan shege yayi aure da yayi aure sai matar shi ta kai shi kotu da ta kai shi kotu ta gabatar da hotuna da video da menene duka shi ma ya je da lawyer shi tace to matarka ta ka kara aure bata yarda ba dan haka ga hotunan biki ga kaza shine tashi yace ba haka bane amma lawyer shi zai karasa jawabi lawyer shi yace to client dina wato mutumi na aboki na ba aure yayi ba party yayi da shi da wata budurwa tashi shine wannan daren akai holewa hotunan da aka dauka kenan ina shida an daura aure sai matar ta sun koyar da kai karshe ita ta tafi gidan maza ta kai karashi ne akan yayi aure ƙara aure laifi ne shi ko yace a karuwa shi ce fa suka yi party to kuma gwamnati ta yadda kai party da karuwa ka amma mata aure an haramta wannan jikan annabi ne dake da awar wannan abu amma kuna ga Allah ya kare gwamnatin shi sannan mubarak husni mubarak wani irin zalunci da kama kariya ne ba ya kasar shi ba kun ga yadda Allah ya mishi ga Abdullah Salihu can a kasar Yaman sannan ga Gaddafi nan wani irin fasikanci da fajirci da kafirci ne Gaddafi baya yi a kasar shi yau waɗanda suka daure mishi gindi yake wannan yau sun taso shi a gaba suna son sai sun ga bayan shi abinda Shehu Dan Fodiyo yace Allah yana zaunar da gwamnati ko da kafiri ne ke shugabancin ta inda adalci amma Allah na karya gwamnati ko da musulmi ne ke shugabancin ta idan akwai zalunci a ciki mai Dan Fodiyo yake so yace zalunci shine ke karya mulki jama'a a Najeriya akwai wutar lantarki babu wutar lantarki yanzu da muke magana generator mu ne ba wutar lantarki bace sai abin da ya shafi ruwa yanzu a jihar Kaduna wacce gwamnati ce tun daga lokacin da aka karbi mulki a hannun soja har zuwa yanzu ba ta da'awar ana nan ana aikin ruwa ba amma ruwan nan har yanzu ba a ganshi ya dugo ba a duk inda ba a da shi amma fa an ce ana nan ana aikin kuma mun san ana nan ana aikin ba ba a yi ba amma muna sa ido nan da shekara 30 ruwa ya zo ba mu ce ba a aiki ba ana nan ana yi amma mu ma muna nan muna jin kishi fa amma miliyan nawa aka kashe to sannan issue na security an ce an dauki security an sa operation yaki amma yau operation yaki in suka shigo anguwar ku za ku gansu a kofar gidan Alhaji Wali zai kawo abinci ya basu zai kawo kudi ya basu idan har bai kawo ba fa to gobe ba za su sake shigowa ba da haka sun shigo anguwar mu sau daya sun shigo sau biyu sun shigo na uku shikenan sai suka daina shigowa sai ce wasu suna shigowa anguwar mu ba a basu kudi ba a musu kaza nace to ai duk yan boko ne sun fi kusan kudi ma yan waɗanda ke aljihun kuma da za ku miko mana amshiwa zamu dan boko zai ji tausayin ka kana dan sanda ina ruwan shi da kai ba ya jin tausayin ka amma za su je jalle su za su zo muciya za su je dogon bauchi nan duk anguwanni ne na yan kasuwa yan cirani waɗanda suka ɗauka suka ba ɗan sanda ma murna suke suna gwaninta amma ɗan boko ko tara aka ci shi sai ce a bashi receipt in ba bashi receipt ba zai biya ba baka ganin da sun tare ka ka fara turanci sai su ce Mr. Lawyer come out wai kai lawyer ne ka ji ka turanci da yawa wuce za ka bata musu harka jama'a gaskiya saboda Allah kamar yadda na faɗa tun a tudun wala da muke sanar da wannan wa'azi hakikanin al'amari mun so mu bayyana wa al'umma mu ina ne aka dosa babu shakka ana mulkar mu a wannan kasar tamu da wannan karamar hukumar da wannan jihar da sanatoci da ainihin yan House of Assembly da House of Reps amma mu abin da muke cewa dan girman Allah muna so da dukkanin tsarkin zuciya ku nuna mana ribar demokradiya da ake cewa ni dan muciya ne gaba da baya wa walidin wa ma walada annan aka haife ni annan na haifa ba abin da ban sani ba babu wani lungu da ban san shi ya sani ba a anguwan daga shekara 40 zuwa yanzu babu wata kwata a muciya da ta canza daga yadda take me ya canza to gaskiya mun gaji kuma ba ma so muna son mu ga sababbin fuskokin da bamu saba ganin su ba kuma muna son mu ji muryoyin da bamu saba jin su ba to amma anan ina so zan yi wasu tsokaci waɗanda waɗannan tsokaci su ne za su bani damar yanzu a ji taken wannan wa'azin nawa wanda tun farko na saka ya sunan shi abinda nake so in ja hankali a nan shine taken wa'azin nan shine in an bugi jaki to a bugi taiki babu shakka canji muke so amma bari in gaya muku kun ga shi Buhari nan da ake gani shugaban canji ne to a cikin tawagar tafiyar shi shi kadai ne muke iya wa taskiya cewa da gaske yake fadin abin da yake fadi bayan Buhari ba ma sukar kowa cikin su amma ba ma yaban kowa amma Buhari muna da yakini in Buhari ya karba yayi mun gani Buhari shi kadai ne ya rage irin sa Sardauna a kasar nan Sardauna har ya mutu ba shi da gida jama'a a Kaduna bai mallaki gida ba bai da fili a Kaduna ko kwaya da gidan shi da yake da shi tun kafin ya zama abin da ya zama a garin su Sokoto shi yake da shi har ya mutu to ire-iren waɗannan mutane su muke bukata haka Buhari har yanzu Buhari bai mallaki gida a duk waɗannan wurare da manya-manyan mu ko kuma account na kasar waje ko kuma na ciki ba to in muna da yakinin Buhari zai iya tafiyar nan to sauran waɗannan da suka zo suka tsaya suke son su ci albarkacin Buhari ba mu da yakini akan su to amma da yake canji muke so eh muna son mu ga sabuwar fuska da sabuwar murya mun kace akan sai su din da suke tare da Buhari ya rage su kuma su ji tsoron Allah kar su ba mu kunya domin dukan kunya mu dai mun shata yau shekara uku da ta wuce akan kujerar nan muka zauna muka ambaci sunan wasu da jam'iyyarsu muka roki mutanen garin nan arziki ko mutanen garin nan suka yi mana arzikin nan suka zabi mutanen nan amma mutanen nan suka ba mu kunya suka ba mutanen garin nan kunya to muna fatan kudin nan da kuka fito yanzu ba mu san ku ba ba mu san halin ku ba amma saboda mun gaji da wadancan wadancan kuma sun yi tuban mu zuru sun koma sun ce sun tuba 2003 suka sake koma 2007 suka ce wallahi sun tuba suka sake koma dan haka ba za a karbi tuban su wannan karo kada wanda ya saka musu ƙuri'a ya kacin magana kenan to sannan murdiya karan nan babu zuwa kotu eh babu zuwa kotu amma akwai sharadi daya wanda kuma ba zai yiwu ba inda za a nado wani mala'ika shine mai shari'a to za a je kotun an yi zalunci da haka talaka ka ku saki a zalunce ku ku saka ku tsare duk wani mita 3 mita 30 a'a kowa ya tsaya gindin akwati ba wani mita 30 ko mita 300 a'a kowa ya tsaya gindin akwati duk yadda za a yi ko kai liman ne kaka fito da doguwar riga dan gudu zai iya kamawa ina fata an gane eh gudu zai iya kamawa alle zai iya kama zaka iya sufa in an cafa ka cafe kaga doguwar riga za ta ja matsala dan haka ko liman ne kai ranar zabe kaka fito da doguwar riga ina fata an gane dole ne kifa wannan jama'a wallahi ku tsaya ku tare yancinku amma wallahi in kuka sake abinda akai mana a sabon gar local government 2007 wallahi in kuka sake aka sake muku wallahi ƙarya kuke gobe mu sake wa'azi irin wannan ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba saboda lokacin nan sun ga sun ci tuwon dishe sun murde ba abinda akai mutanen da ko a kofar gidajen iyayensu ba su ci ƙuri'a ba ya za a ce sun ci ƙuri'a a constituencies irin waɗannan a kofar gidan uban da aka haife ka a ce baka ci ƙuri'a ba kuma a zo a ce wai ka ci ƙuri'ar yankin gaba daya kuma jama'a sabon gari ku fito ku yi shiru mu ce muku ku yi kone-kone ba amma yadda za a jajirce shi wanda zai sata akwatin ba mala'ika ba ne mutum ne ko to mutane su hana shi satar a tsaya a kirga a sanar a gabanku a manna in kuma aka canza a ce ba a yadda ba iyakacinta kenan sannan kuma kowane gari akwai filin sukuwa filin sukuwa kuma yana da purposes yana da manufofi da dama da irin wannan filin sukuwa ne mutanen kasar Misra suka kwatawa kansu yanci suka fita suka ce ba kasuwanci ba asibiti, ba noma, ba makaranta, sai Mubarak ya sauka. Saboda haka in aka yi murdiya abin da ya kamata kenan. Amma wallahi babu wata kotu domin 2007 sai da shugaba ƴar Adua da kanshi ya ce ku rufa min asiri in sauka, suka ce ba za mu yadda ba, ba za ka sauka ba. An fito da gaskiyar iya gaskiya ya ga cewa ya fadi, ya ce ku taimake ni in sauka, suka ce a in ka sauka mu muna so, to kuma tunda kai ne a kai dole ka zauna dan mu muci. Na daga abin da ya kara wa bawan Allah nan hawan jini da bala'o'in da suka saka shi a ciki, saboda su suke cin moriyar abu. Aka zo alkalai suka tabbatar da cewa gaskiya ne, to sai aka ce shikenan yanzu hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Akwai ta a kowane irin law, civil law ne, canon law ne, wanene law ne, wanene law ne, shine in alkalai suka yi sabani sai a ce abinda babban su ya hukunta, kawai babban su ya hukunta cewa ba za a ba Buhari shugabancin ba, shikenan. Amma a shar'ancen an tabbatar, to waɗannan su ne irin kotunan da muke da su. Na haka babu magana zuwa kotu. Abin da ya rage, jama'a ku tsaya ku kara ƙuri'arku. Kuma in dai da gaske ne a bar wa jama'a wanda suka zaɓa ko kare ne. Amma waya ce wai ya za a bar musu wani, ai bai cancanta ba. Su shi ya cancanta a wurinsu tunda shi suke so, a bar musu mana. Ba kwa ganin ƙasar America, baƙar fata, wanda su ne ƙasƙantattun halitta a ƙasar. Amma kuma da yake shi mutanen suka ce yanzu ƙasar ba ta zaune lafiya, to yaya za a yi mu a rinka ƙaƙa ba mana mutanen da ba ma so? Saboda haka mun gaji da ku, ba ma son ku, ku haɗa ina ku ku tafi. Domin ƙuri'a dai an yanke shawarar ba za a saka muku ba, don duk inda kuka je ba wanda ke mobilizing jama'a, jama'a da kansu suke mobilizing kansu suke koron, to ba a buƙatar ku. Sannan sauran 'yan takara tsakani da Allah bamu yadda da ku ba gaba ɗaya, bamu yadda da Nuhu Ribado ba, can bamu yadda da shi ba. Don haka tsintsiyar shi ta share shi da waɗanda ya jawo su ta ci, ba ma buƙatar su. To haka nan shekaru shi ma bamu yadda ba, ba za mu zaɓa ba. Don haka jama'a alƙiblar mu guda ɗaya ce, iyakar alƙiblar mu da muka fitar kenan. Jama'a kai tsaye jam'iyyar Buhari ita ce za ku zaɓa. Alƙiblar mu kenan jama'a. Amma kuma ku sani Buhari ba yi da kuɗi, saboda haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari to kada ya sa rai za a bashi kokwaro. Kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida. Dan barin gaya muku, Buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara huɗu ba. Abinda muke fata matakin farkon Buhari ya hau shi ne ɓarna ta tsaya. Abinda muke fata kenan, yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya. Yanzu ba magana gyara ake ba. Ya kamata talakawa ku gane wannan. Irin wannan yunwa Buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan, to kowane kala ka yi shirya, sai an yi irinta, saboda gyara za a yi. Gyara za a yi, ya kamata mutane su gane, don kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa. A'a, yunwar za a yi irin ta 'yan Ghana ne. Ka je ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa, da Jerry Rawlings ya hau an sha wuya, amma yanzu gashi nan ta gyaru. Yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko'ina a duniya yana zaman ganin dama ne. Amma 1980 sai da 'yan Ghana suka cika ƙasar nan tamu, sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da ƙishirwa. A lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari, duniya na kwance 1980, yake gishirin miya na sile ake siye a Ghana. Ana ta mamaki, sile, gishirin miya sile, saboda rayuwa ta yi kunci. Kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira 1,000, miyar kullun sai an sa mata gishiri na 1,000. Wace irin miya ce wannan? Haka Ghana ta zama. Amma yanzu Ghana ta gyaru ko bata gyaru ba? daga cikin gyaruwar da Ghana ta jama'a yanzu duk Africa in ka cire South Africa babu kasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana sannan harkar tsaro babu kamar Ghana yanzu ga Ghana sun samu man fetur Ghana sun samu man fetur sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga dauke wutan da za a yi ba Ghana ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana dauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano Niger nan ba a dauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske to abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a eh ko kun zabi Buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko kasar wallahi Allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in Buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shake wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abinda mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da kasar duk mutumin da ya rike mulki kwana 7 sai ya azurta kansa arzikin da in zai shekara 70 ba zai ainihin talauci ba zai wawura ya je adana ya wawura ya je adana kuma adanawar in ya tashi zai zubar inda ba a tunani yanzu kasar Switzerland da za su dawo mana da kudin mu da aka sata aka kai musu ajiya sai dai kasar su gudun hijira su kansu gaba ɗaya Switzerland a karkashin kudin ajiyar Najeriya suke rayuwa dan haka da aka je kwato kudin wani barawo da ya sata sai suka ce ina in suka dawo da waɗannan kudin ma'aikatu da yawa za su tsaya a kasar su kaga da ba a sata an kai ba da kasar ba za ta kai wannan matsayin ba ma'aikatu nawa ne suka kwanta dama a cikaji suna dawa cikaji bayan cikaji duk industrial area ce duk gurare ne na masana'antu yau duk ina suke sun kwanta dama to canji muke bukata abu na daya kenan abu na biyu dawa waɗanda ke tare da Buhari su kansu they are corrupt personals su kansu na daga cikin abin da ya faru shine rikicin Kano da Katsina da yake faruwa wasu ne za su je da sunan Buhari su karbi miliyan 25 wurin wannan dan takarar a sake karban 25 wurin wancan dan takarar daga ƙarshe me zai faru sai a ce ga wanda jam'iyya ta zaba amma ga wanda sunan shi ya fito yaya ake haka a wannan kanin matar Buhari ne a wannan kanin kaza ne na Buhari sai je ta karban kudi a wurin wani ta karban kudi a wurin wani saboda haka su din waɗannan da ake gani suke kewaye da Buhari to a san cewa babu shakka ba irin su ɗaya da Buhari ba kuma wasu su sun zo ne irin yadda wasu suka takure tsawon lokaci a gindin Abubakar Gombe shi ba zai ci ba to su sa ci da sunan shi sannan na uku waɗannan sababbin fuska na ƴan takara to su ji tsoron Allah game da mu nayi mamaki a ce wai sai yau ne ɗan takarar governor na jam'iyyar Buhari wai zai zo mu zauna domin tattaunawa amma wallahi saboda Buhari yana da mutunci a fuskata 12 na rana aka bugo min waya da ɗan takarar governor CPC nan zai zo za ku zauna sai na ce madalla ni da kaina na zauna na shishirye inda za mu zauna amma bai zo ba har lokacin kwanciya ta bacci bayan sallar juma'a daga na fara jin jiri sai shikenan sai ne kwanciya ta sai can na tashi sallar la'asar sai na ga miss call an buga wai sai suka ce wai sun zo ne an ce ba za su samu gani na ba nace a ba ku zo lokacin da aka ce ba nace kuma ku da kun girmama wannan zuwa da ya kamata in san za ku zo dan in za ku je wurin mai martaba sarki wani akalla ba zai yiwu a ce karfe 8 na safiyar ranar bai san zuwan ku ba amma kun ga da yake kun dauka malami bashi da aikin yi kawai ko yaushe kuka zo marhaban biko saboda haka kawai sai da kuka kamo hanya ne sannan sai kuka ce a ga malam ga kunan tafi dai kenan sannan na biyu haka ƴan jam'iyyar shekarau ba su tashi tahowa ba su ma sai lokacin da aka ji na fara magana a markaza tudun wada to na yi mamakin wannan abu yanzu tsakani da Allah idan dai an taho ne wurin albani mutumin da aka san yana da manufa da tsare-tsare tsakani da Allah ba za a taho ba sai ya rage kwana ɗaya zabe me za a tsara kawai an zo ne a faɗa mai abinda ake so a faɗa shi kuma kawai yazo ya faɗa abinda ake so to ku ɗan jam'iyyar Buhari kun ci albarkar Buhari ne kawai iyaka abinda zamu ce muku ke amma ba haka ba bamu san ku ba bamu taba ganin ku ba bamu taba mu'amala da ku ba kuma ba mu da garantin ma ku ba wakilan waɗancan bane wannan na daga cikin matsalolin da ke damun mu sannan ba mu da tabbas Allah ya sa ku ba desperate politicians bane wato ba ƴan siyasa ne da suka jarabtu da san mulki ba dan haka yanzu sun zo ne dan su ci albarkar Buhari in an tafi an kada kuma me zai biyo baya ana cewa ba su ci ba ko an murde ko an yi kaza sai su koma wurin waɗancan yanzu ku dubi mutanen da yau shekara uku da ta wuce muke wannan gwagwarmayar da su jama'a yau su ne a waccan jam'iyya wasun su hakama su aka yi aka tafi da su ofishin SSS ni na ɗibin lauyoyi muka tafi fa muka je muka fanso su amma yau kuma sun koma wurin waɗancan saboda me saboda suna sa rai waɗancan mutanen za su ba su mulki kuma kowa ya san 2003 irin goyen bayan da muka nuna a hunkuri amma kowa ya san me ya faru daga baya da aka murde ya kasa daurewa ya koma cikin su yau duk wannan jam'iyya ba wanda ake wa makirci irin shi makircin karshe shine wanda aka yi mai jiya aka ce shari'ar ma an kore ta tsakani da Allah ga ya tsaya a inda ake tafiyar nan ta gaskiya kuna jin yau ba zai zama shine dan takararmu ba ko da jam'iyyar inyamurai ce abga ko ba haka ba jama'a to abinda muke magana shine Allah ya sa waɗannan ƴan takara ba desperate politicians bane wato ƴan siyasa ne waɗanda kawai sun jarabtu da mulki dan haka in sun ji ba za su samu nan ba za su koma can kana ga wancan mai tsintsiya da ina nan sai ya koma can yana ganin za ta share ko wallahi ba inda za ta share shi da yake dauke da addu'a bayin Allah ma akan shi ba inda za ta je amma maganar da muke dai jama'a kun ji alƙiblar da muka dora ku akai to ku tsaya akan ta sannan ku kuma matasa karti da aka dauke ku akan ku za ku yi sata akwati ka duba ka gani a cikin kungiyar ku ta masu sata akwatin nan dan takarar ƴaƴan shi guda nawa ya kawo sannan a cikin ku guda nawa ne suke da digiri sannan a cikin ƴaƴan shi guda nawa ne ba su da digiri to ku auna ku gani ana can ana taro da ku yanzu ana ba ku adda ana faɗa muku waɗanda za ku sara ana ba ku ƙwayoyi ana faɗa muku yadda za ku yi ku haɗe su amma abin cewa shi ne sun zubo ƴaƴansu a cikin wannan abu to daga nan za ku gane cewa su za su koma su zauna ne a tsare su a tsare ƴaƴansu idan mulki ya tabbata ta hanyar murdiya da za ku yi me zai biyo baya sai a gansu a sama abin da ya faru kenan tsakanin ƴan Niger Delta da Obasanjo Obasanjo ya ringa ɗiban makamai trailer trailer yana kai musu haka suka ringa fitowa suna faɗi cewa sai mutum ya zo ya samu ƙauye guda sai ya harbe su ya kashe su dan bindiga jama'a a ce ƴan ta'adda an kai musu trailoli na bindigogi a zube musu a tsakiyar gari a ce su ɗiba dan haka suka tashi su ba wai murda akwati suke ba za su je ne su samu mutanen ƙauye guda duk su harbe su sai su kwashe akwatunan kun ji abin da yasa ta rikice tsakanin ƴan Niger Delta da Obasanjo shi yasa sulhun bai yi ba sai da lokacin ƴar Adwa ya zo ya nemi ya sulhu tsakanin su da su amma sun ce ba sulhu tsakanin su da Obasanjo dan me ya ba su makamai sun kashe iyayensu da kakanninsu amma tunda ya ci zabe gaba ba su sake ganin shi ba saboda haka gaskiya matashin duk da aka dauki adda ko wani makami aka bashi aka ce da tsuwani matakin farko an mai da shi wawa mataki na biyu kuma ya tsaya yi nazari shikenan a matsayin bawa dan daba ina ƴaƴan wannan mutumi ko bai da ƴaƴa ko bai da kanne sa'o'in ku me yasa bai sa su ba to sannan daga ƙarshe jama'a ina son in nuna muku wallahi Najeriya babu wani mutum ɗaya da zai iya gyara ta kam babu kuma wasu tarin mutane da za su iya gyara ta babu kuma wata jam'iyya da za ta iya gyara ta gyaran Najeriya wallahi sai Allah. Allah kuma yana da babbar ka'ida ita ce addu'a da tsarkin zuciya. Amma ƙasa ta riga ta baci. Abinda muke fata jama'a a yau din nan kowa ya shafa'i da wuturi. Ya roƙan mana Allah cewa ya Allah wannan hali da za a fuskanta daga gobe Allah ka sa shine wahala ta ƙarshe da za mu fuskanta a ƙasar nan. Amma jama'a duk inda ake wahala wallahi mun wahalta. Kuma muna cikin wahaltuwa. Da yunwa, da fatara, da rashin tsaro, da rashin damuwa, da komai ya ƙare a kanmu. Duk wani alƙawari yanzu da za a zo a yi mana mu ce ba shi ya dame mu ba. Abin da ya dame mu shine me muke so? Canji kawai muke so. Duk abin da zaka faɗa a ce ka faɗa an ji, amma ba a son ka ne ka koma kawai. Ya kafa kenan kawai ba a son jam'iyyarku kawai abin da ake so ke. Jama'a musulmi, kamar yadda nace ina so in takaita sakon na kwarai da gaske. Waɗannan su ne sakonnin nawa. Da ƙarshe ina fatan Allah ya gyara mana al'amarin.
Amin.
Kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya mana zabi na gari.
Amin.
Ina roƙon Allah duk wani azzalimi Allah ya sa wayewar garin gobe. Ita ce karyewar shi da karyewar alkadarin shi har kiyama ta tashi.
Amin.
Allah ya sa dangwala ƙuri'a da talakawa da al'ummar Najeriya za su yi gobe shi zai kawo ƙarshen zalunci da mugun halin da muke ciki.
Amin.
Sannan malamai, malamai ku ji tsoron Allah. Malamai ku ji tsoron Allah. Sannan manyanmu na arewa da manyanmu musulmi ku sani Bahaushe ya ce da safe ake kama fara. Jama'a mutanen nan suna da plan na duk abin da suke yi wallahi. Amma mu a arewa ba mu da wani plan. Mu al'ummar mu ta musulmi ba mu da wani plan. Mun zauna wani taro a Kaduna yau kamar wata biyar jama'a. Da na dube mu taron an ce elites ne, taron an ce professionals ne, daga masu digiri ɗaya ɗaya sai biyu sai uku, daga lauyoyi sai injiniyoyi sai waɗanda suke likitoci ne. Sai na ji ana maganar ina za a dosa yanzu, sai na ji na sace. Ma'ana sai lokacin ne za a fara maganar ina za a dosa? Kamata yi a ce a yanzu da muke magana. Muna da plan dinmu yaya za mu kullo wa al'amarinmu nan da 2015. Sannan wallahi, al'ummar mu wajibi ne su faɗaka. Yaushe za a ce jama'a, mutanen nan suna da ɗan takara ɗaya, muna da uku. Suna da ɗaya, muna da huɗu. Sannan yaushe za a ce huɗun nan idan Allah suke wa, a irin siyasar bana wadda ta bayyana addini da addini. Kabila da kabila, yanki da yanki. A ce kowa an nemi ya janye ya ce sam shine manzon da Allah ya turo ya kwaci mutane. Waɗannan mutanen dan Allah suke yi? Ba dan Allah bane. Na daga kukan mu ai cewa waɗannan an turo su ne dan su karkatar da ƙuri'un mu. Dan haka duk wanda ya dangwala musu to yana daga cikin masu karkatar da ajandar mu. Saboda duk sanda muka cika mota za mu tafi Sokoto, kowa san daga zari hanyar samun za mu kama. Haka ne ko ba haka ba? Idan ka matsa mu kama hanyar Kaduna, to ba shakka za mu kai Sokoto amma za mu yi zagaye. Haka ne ko ba haka ba? Babu shakka idan kuka sake, kuka canza, ko wasunku suka canza daga wannan alƙibla, to abin da ake nema a samu an samu. Shine dama idan ba za ka iya hanawa ba raba kansu. Divide and rule. Yanzu jama'a, dukkanin maƙiyanmu sun tattaru gefe guda, kaf! Sun koma gefe guda. Haka ne ko ba haka ba? To amma mu kuma fa an dargaza alƙiblolinmu. To hikimar wannan wa'azin dama ita ce samar mana da saiti da kuma alƙibla guda ɗaya. Don haka don girman Allah, kar wanda ya sake gobe gari ya waye a zo a baka naira 25,000 a karɓi ƙuri'arka. Kar ka sake. Kuma kar ka sake a zo maka da wata takarda a ce kawo wannan ƙuri'ar. Kaga wannan takardar da ka je in ka nuna za ka saka ƙuri'a kai ba za ka bi layi ba ma. Duk wannan yana daga cikin makircin da suke bi. Sannan masallacin ma da ba a wa'azi gobe da asuba a fara. a samu wani mai fasaha ko malamin islamiya ne ya miƙe yayi maganganu karara ire-iren haka cewa jama'a ga alkiblan babu laifi yazo da ballot paper ya nuna jama'a kun ga inda za ku dangwala kar ku dangwala ƙasa kar ku tafi can kololuwa za ku fado ga inda za ku dangwala ina fata an gane ya kamata duk masallatan garin nan to sannan bari ku ji kamar yadda in aka fara azumi Bahaushe zai ce goma ta farko goma ta wuya goma ta dokin sallah ko to ana neman ai mana haka kun ga yanzu kowa na dokin zaban to in kuka sake baku tara karfin ku wuri guda ba kuka samu faduwa a abubuwan da za su faru a gobe to abin da zai biyo bayan shine zabe na gaba jikin ku zai sanyi to kuma zabe na gaba shine tukullumar shine kashin baya shine ke determining komai da kowa saboda kar ku sake ku yi abin da nan guyo ku za ta yi sanyi game da zabe na gaba na biyu don girman Allah matasan nan da suka taso suka fara yin wa'azozi a anguwanni to su sani yanzu shine lokacin da aka fi koyaushe bukatar wa'azozi dan in ba ku sani ba bana